jatsi fege. Yanda shi Tirmidhi ya kawo maganarsa ya nuna koda da mantuwa mutum ya ba zai fege mu, alwalarsa ba taimake ba. Imam Ahmad ko yace a'a, inda mantuwa ne alwalarsa ta yi. Sa'ibu Ibn Rahawai yace in ya bar shi da mantuwa ko ko ya bar shi bisa cewa shi yana ganin tsaifewar ba wajiba ba ce, hujjar tsaifewar ba ta tabbata ba shi a wajensa, yace to wannan ya isa masa. Amma idan da gangan ne ba shi da wani abin da zai ture hujja, amma kuma yake tsaifewar, to a wannan halin sai ya sake alwala, alwalar tasa ba ta yi ba. Mu dai a masabar Imam Malik Allah ya dagare shi, zancen da yake shi ne mashuri, shi ne gemin da take ba mai yawa ba ce, wato ita ce wadda ake ganin fatar haɓa daga samanta, kana ganin fatar haɓa in an duba ba ta rufe fatar gaba ɗaya ba, ba ta gama rufe fatar ba, ba ta yi yawan da zai zamo ba a hangen fatar haɓa ba, to wannan tsatsefe ta musta'a wajibi ne. Amma idan mai yawa ce to ba sai an tsefe ta ban a alwala ne, in ko a wanka ne to ala kulli halin wajibi ne sai an tsefe gemu, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna tahta kulli sha'aratin janabata, akwai janaba karkashin kowane gashi daga gashin ɗayan ku, to wannan shine masabar mu, shine zance mashhuri a masabar mu. To ya kama daga Abi Wa'il, shi kuma daga Sayyidina Usman, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsefe gashin geminsa, yana tsefe gashin geminsa a wajen alwala. Wannan hadisin shi ne wanda ya gabata gare mu cewa Buhari ya ce ya fi kowane hadisi inganci a wannan babi, ya fi kowane hadisi inganci a wannan babi. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Wannan babi ne na abin da ya zo game da shafar kai a wajen alwala, cewa in an zo shafar kai ana farawa ne da magabacin kai, wato daga wajen goshi ake fara shafar ai wajen ƙarshen kan, wajen ƙeya. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa da hannayensa, ya fuskantar da su, ya dawo da baya da su, ya fara da magabacin kansa ta wajen goshi, sannan ya tafi da su izuwa wajen ƙeya, sannan ya dawo da su sai da ya komo izuwa wajen da ya fara shafar daga gare shi. Sannan bayan ya shafi kansa kuma ya wanke kafafunsa, wato wannan hadisi ne na muwadda. Wannan hadisin Tirmidhi tsakaninsa da Imam Malik an samu mutum biyu, ga Sa'ibun Musa shine malamin Tirmidhi a wannan hadisin, ga kuma Ma'nun Isa almajirin Imam Malik, wanda yana cikin mutanen da suka ruwaito muwadda daga Imam Malik. To Abu Isa ce a hadisi ya zo a wannan babu game da shafakai, ya ce wa an zo shafakai a fara ta wajen goshi a wajen ƙeya, sannan a dawo. Hadisi ya zo daga Muawiya da Miqdam ibn Mahdi Kariba da Aisha. Abu Isa ya ce Tirmidhi ya ce hadisi Abdullahi ibn Zaidin ya fi kowane hadisi inganci a wannan babin, ya fi kowane hadisi kyau a wannan babin. Da wannan hadisi ne abinda wannan hadisi ya kunsa Imami Shafi'i yake faɗi, haka Imam Ahmad, haka Imam Ishaq ibn Rahawayhi, duk sun tafi akan haka. Hadisin nan hadisi ne ingantacce, wanda ma Abu Talib ta tafan nan bakwai duk sun ruwaito shi. Imam Ahmad ya ruwaito, Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, Tirmidhi ya ruwaito, Nasa'i ya ruwaito, Ibn Majah ma ya ruwaito shi. Babin abin da yazo cewa in an zo alwala wajen shafar kai, in an zo shafar kai alwala ana farawa daga wajen kiya. An Abdullah ibn Muhammad an Aqil yasa kuma Muhammad ibn Aqil. Rubayyi tace Rubayyi wanda yake sahabiya ce babba, tana cikin wanda suka yi chaffa da Annabi sallallahu alaihi wasallam chaffar yadda. Mahaifinta shine Mu'awwizu. Mu'awwizu dinnan uwarsa ce mai suna Afra'u. Ya shuhura ne da danganta shi zuwa mahaifiyarsa. Mahaifinsa sunansa Harisu. Mu'awwiz ibn al-Harisi. Cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa sau biyu. Ya fara daga ƙarshen kansa wajen kiya, sannan kuma a na biyu ya fara daga wajen goshi. Ya shafi kunnuwansa dukkaninsu, bayansu da cikinsu, duk ya shafe su a alwala. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, shi yasa dukkan lamuran guda biyu kenan sai a ce sun tabbata, sai dai tarjihi, rinjayarwa. Wanda irin wannan daman an samu ta'aruri tsakanin hadisi, abinda ake shine a rinjaya. Wato hanyoyin da ake bi a rinjayar din suna da dama, domin sun fi guda ɗari. Akwai rinjayarwa ta dangane da isnadi, akwai rinjayarwa ta dangane da matani, akwai rinjayarwa ta dangane da wani abu daban, wato ba ta fuskar isnadin ba, ba ta fuskar matanin ba. Kamar rinjayarwa ta dangane da cewa ya dace da wani umumi na Qur'ani, ko ya dace da wani hadisi ingantacce, ko cewa ya dace da aikin wasu malamai. To duk irin wannan hanyoyin rinjayarwa ne. Hanyoyin rinjayarwa dai sun fi guda ɗari, suna da yawa. Malaman hadisi sukan yi magana a kansu, ko da yake magana ce ta usulul fiqh, magana ce ta usulul fiqh asali, ba wai ta usulul hadisi ba. To Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa. Hadisin Abdullahi ibn Zaid ya fi wannan inganci, shi yasa yana ganin kenan wancan hadisin ya fi, shi ne a birin jayarwa kan wannan. Ya fi kyau dangane da isnadinsa. Hakika sashen malaman Kufa sun tafi zuwa yin aiki da wannan hadisi, cewa in za a shafi kai a faro ta wajen kiya a yi wajen goshi, sannan za a sake shafar a tafi daga wajen goshin a yi wajen kiya. Wakilun Jarrahi yana cikin waɗanda suke ganin wajen shafar kai a faro ta wajen kiya a yi wajen goshi. Babin abin da ya zo cewa shafar kai marra ɗaya ake yi, ko marratu, shafar kai sau ɗaya ake yi. Cewa ita Rubayyi din dai da aka faɗa a hadisin baya, ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala, ta ce ya shafi kansa, ya shafi abin da ya fuskanto daga gare shi da abin da yake baya, ya shafi kayakayensa, ya shafi kunnuwansa, dukkansu ya shafe su sau ɗaya kawai. Abu Isa Tirmidhi ya ce an karɓo a wannan babin daga Sayyidina Ali. Akwai hadisi a wannan babin cewa ana shafa kai sau ɗaya ne daga Sayyidina Ali, daga kan Talha ibn Musarrif, shi ne Amru. Abu Isa ce hadisi rubayi din nan da aka faɗa a nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce hakika an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya shafi kansa sau ɗaya ana yin aiki ne bisa haka cewa a shafi kai sau ɗaya wurin mafi yawa daga malamai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da wanda suke bayansu tabi'ai Ja'far ibn Muhammad jikan annabi sallallahu alaihi wasallam to Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir dan Ali Zain al-Abidin dan Hussein dan Ali shi ma akan wannan yake cewa wajen shafa kai sau ɗaya kawai ake shafa haka nan Sufyan as-Sauri da kuma Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahawayhi sun ga cewa a shafi kai sau ɗaya na ji Sufyan ibn Uyainata yana cewa na tambayi Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq daga shafar kai ya isa idan aka shafa sau ɗaya Ja'far ibn Sadiq ya ce kwarai kuwa na rantse da Allah mutum ya shafi kansa wajen alwala sau ɗaya ai ya isa masa Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq malami ne babba wanda kusan a iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai ba a samu malami mai wanda iliminsa ya bayyana kamar sa ba shi yasa manyan malamai da yawa suna cikin almajiransa irin su Abu Hanifa su Malik duk suna cikin almajiransa to mai alwala idan yana nufin shafar kansa in ya zo wajen shafar kai sai ya sake jiƙa hannunsa tukun ya riki sabon ruwa don shafar kansa ba da ragowar ruwan da ya wanke hannayensa zai shafi kansa ba wato wani Abdullahi ibn Wahab din almajirin Imam Malik da almajirin Imam Malik malamin nan wanda yake mai yawan hadisai wanda kusan duk cikin almajirin Imam Malik ba wanda ya tara hadisai da yawa kamar sa domin ya haddace wajen hadisi 10,000 shi Abdullahi ibn Wahab din ne shi ne yake bayyana matsayin ilimin fiqhu cewa fiqhu muhimmin abu ne duk sanin ka da hadisi dole kana bukatar ka san fiqhu yake cewa na san hadisai da yawa suka yi min yawa sai zama su wani lokacin duk sai in rikice in kasa gane wanne ne a cikin hadisi zan ruko da shi sai da naje wajen su Imam Malik da Lays ibn Sa'd na nuna masa hadisan nawa su ne suke nuna min cewa to kaga kamar wannan hadisin sai kai ruko da shi saboda kaza da kaza kamar wannan hadisin ko ka kyale shi saboda kaza da kaza sannan ne kai na waye amma da can na haddace hadisan da yawa kai na ya zama gaba ɗaya ya rikice na kasa gane wanne ne a cikin hadisan zan ɗauka in aiki da shi wanne ne kuma wani lokacin yakan zama hadisan an samu ta'aruri tsakaninsu shi yasa yake ashe dole sai an koma ga malaman fiqhu su ne za su iya bambance wannan kuma su ne za su iya bambance wannan to cewa shi yasa yanda yake hakikan lamari malamin fiqhu baya wadatuwa daga malamin hadisi kamar yanda malamin hadisi ba zai iya wadatuwa daga malamin fiqhu ba kowannensu yana bukata izuwa daya wato wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi ibn Zaid cewa shi Abdullahi ibn Zaid ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi Abdullahi ibn Wahab din nan da aka ambata yayi wafati jirana da shekara 198 shi yasa bayan Imam Malik da shekara 19 bayan malamin nasa Imam Malik ya wafati da shekara 19 cewa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi ibn Zaid tawarra'a yayi alwala cewa shi ya shafi kansa da ruwa ba ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ba Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa wanda kuma yake ingantacce. Abdullahi ata ya ruwaito wannan hadisin daga Habban bin Wasi'in daga mahaifinsa daga Abdullah bin Zaid cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala cewa ya shafi kansa gairi faral yadaihi da ruwa ba ragowar wanda ya wanke hannunsa ba. Anan ne fa aka samu bambancin nusohi da yawa. Akwai nusohin da yanda aka faɗa a nan haka suka kawo hadisin nan. Akwai wasu da suka kawo da cewa bima gabara faral yadaihi da ruwan da ya saura daga wanke hannayensa. Shi yasa wasu suke ganin cewa kamar akwai irtirabi a wajen ruwayar hadisin nan ko akwai tasifi a dangane da matanansa, tunda akwai wanda suka ce ai bi ma gabara farala yadaihi da ruwan da ya saura daga wanke hannunsa, ashe ba wani ruwan ya sake diba ba. To amma shi Tirmidhi ya tabbatar da cewa a bima'in gairi faral yadaihi ne. To Abu Isa Tirmidhi ya ce ruwaya Amr ibn al-Haris ta wannan hadisi daga Habbanu ta fi inganci hakika, domin an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba, an ruwaito shi ta fuskoki da yawa. An ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi bin Zaid da shi da waninsa da cikakken bayani cewa dai ruwayar bima'in gairi faral yadaihi ita ce tabbatacciya, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙi ruwa sabo don shafar kansa. Aiki bisa wannan ne cewa idan mutum ya zo shafar kansa ya sake ɗebo ruwa, ba ragowar ruwan da ya wanke hannunsa ne ba zai shafi kansa da shi. Gurin da yawa daga malamai sun ga cewa abinda yake a kan mai alwala shi ne ya sake ɗebo ruwa don shafar kansa. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa alihi wasahbihi wasallam. Babun abin da yazo a cikin cewa a wanke kunnuwa biyu ba cikin su da bayan su. Ya karbo daga ɗan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kansa ya shafi kunnuwansa kuma bayan su da cikin su. Abu Isa ya ce an karbo a wannan babi daga Rubayyu ibn Mu'awwiz ibn Afra'a. Wannan hadisi ya nuna cewa a shafi kunne mashru'i ne a alwala, sai dai an samu bambancin fahimta tsakanin malaman fiqh. Yadda nan gaba za mu ji akwai waɗanda suka ce ai kunnuwa daga kai ne, shi yasa yanda hukuncin shafar kai yake haka hukuncin shafar kunnuwa yake. Akwai wanda suka ce a'a, kunnuwa shafarsu sunna ne ba kamar shafar kai ba wadda take a bafarantawa. To Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan da aka ruwaito daga Abdullahi bin Abbas, ko Abdullahi bin Abbas ya ruwaito hadisi ne kyakkyawa ingantacce, bayan Tirmidhi din Nasa'i ya ruwaito shi, Ibn Majah ya ruwaito shi, Hakim ya ruwaito shi, haka nan Baihaqi da Ibn Hibban. Ana yin aiki da wannan hadisin gurin mafi yawan ma'abuta ilimi, suna ganin cewa an shar'anta ga duk wanda ya alwala ya shafi kunnuwansa a alwalar a bayansu da cikinsu, ba wai kawai a shafi nan bayan nasu ba, har cikin nasu ma a shafa.
babu abin da yazo cewa kunnuwa hukuncin su hukuncin kai a wajen shafa'a alwala an karbo daga Abu Umamata yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke fuskarsa sau uku ya wanke hannayensa ma sau uku ya shafi kansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kunnuwa hukuncin su ɗaya da kai shafa su kenan ta zama farilla Abu Isa Tirmidhi yace kute Hammadu yace Hammadu bin Zaid yace ban sani ba wannan al-uznani min ar-ra's din annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ko shi Abu Umamata sahabin da ya ruwaito hadisin shi ya faɗa shi yasa mudaraji ne ko ko ba mudaraji ba yace Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Anas ibn Malik wanda shi ma yake nuna cewa kunnuwa hukuncin su ɗaya ne da kai a wajen shafa Abu Isa yace wannan hadisi ne da za a iya cewa kyakkyawa ne wato wannan husnul la'alla ba yana nufin husni istilahi ba da husni wajen malaman hadisi ba a cewa hadisi ne wanda yake mashhuri hadisi ne wanda yake mashhuri isnadin sa bai zama wanda za a iya hukunci da tabbatar sa ba shi yasa hadisi ne mashhuri amma malaman hadisi sun ce hadisi ne rarrauna duk da shuhurar sa wa ra'aful uznani ay min ra'si walil muhaddisin ma an anasi kanata sharan wa ma al awami hadithu al-muslimu littamami yanda shu'ablai dan kurdiwa yake fada a misbahun rawi wa ra'aful uznani ay min ra'si malaman hadithi sun ce hadithin da aka ruwaito cewa uznani min ar-ra'si hadithi ne mashhuri amma kuma rarrauna aiki bisa wannan ne bisa wasu da yawa daga ma'abuta ilimi daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bayan su akwai da yawa daga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka faralta shafa kunnuwa wajen shafar kai cewa kunnuwa daga kai suke akan wannan masabar Sufyanu Sauri ya tafi wanda shi ma mujtahidi ne yana cikin mujtahidan musulunci wanda suka fi shuhura su 14 ko su 11 ko dai 11 aka lissafa Sufyanu Sauri da mai sunansa abokinsa kuma Sufyanu Uyainata suna cikin dai mujtahidan ko da iyaka 11 ne dai ana lissafawa da duka su biyu shi Sufyanu Sauri ya hada zamani da shi Sufyanu ibn Uyainata ko da yake ya girme shi kadan kuma sai zama Sufyanu ibn Uyainata ya fi shi dadewa a duniya shi yasa Sufyanu Sauri ya wafati 161 Sufyanu ibn Uyainata ko sai bayan nan da shekara 37 ya wafati bayan Sufyanu Sauri ya rayu shekara 37 ya wafati 198 shi yasa duk da karshen karnin ya wafati Sufyanu Sauri mutumin Kufa ne Sufyanu ibn Uyainata kuwa mutumin Makka ne shi yasa Imami Shafi'i wanda almajirin shi Sufyanu ibn Uyainata ne yake cewa laula Sufyanu wa Malikun la zahaba ilmul hijaz in ba dan Sufyanu ibn Uyainata ba da Malikun ibn Anas a Madina da ilimin da ake da shi a ƙasar Hijaz ya bata su wayannan su biyan su suka raye ilimin Hijaz haka ma Abdullahi ibn Mubarak ya tafi akai Abdullahi ibn Mubarak shi ma mu'asirin su ne kuma shi ma mujtahidi ne kamar su shi Abdullahi ibn Mubarak ya wafati wato 181 shi yasa Imam Malik ya riga shi wafati da shekara 2 haka nan imami Shafi'i ma da imamu Ahmad da Isaku ibn Rahawai wasu ma'abuta ilimi suka ce sashen ma'abuta ilimi suka ce abinda ya fuskanta daga kunnuwa wato nan inda ake gani hukuncin su ɗaya da fuska in mutum ya zo shafa sai ya hada kafin ya mutum ya zo wankewa sai ya hada hannun kenan ya shuɗar da hannunsa a kai amma wajen da yake wajen baya nan bayan faminar ra'as shi ko yana daga kai sai a shafe shi kenan tare da kai Isaku ibn Rahawai ya ce na zaɓi shi mai alwala ya shafi magabacin su nan ɓarin tare da fuska bayan su kuwa ya shafe shi tare da kai a imami Shafi ya faɗa shafar kunnuwa sunna ce iyaka su kawai za a shafa ba za a haɗa da wani ba ba da kai suke ba ba da fuska suke ba zaman kansu suke a nan za a ga an ruwaito zantuka biyu daga imami Shafi yanda masana fiqhu suka sani imami Shafi yana da masaba biyu akwai fatoyin da ya sanda yake zaune a Iraq zaman da ya a Iraq da kuma wanda ake kiran wannan al-masabul qadim ko al-qawlul qadim akwai kuma fatoyin da ya koma saban da ya tafi kai bayan zuwansa Misra inda anan ya wafati a Misra din wanda ake kira al-jadid ko al-masabul jadid yace huma sunnatu alahi alihima su sunna ne kusa kadai ta su ba kun fuska suke ba babin kai suke ba zai shafe su da ruwa sabu wannan ya dace da masabu masabu ma shafar kunnuwa sunna haka nan kuma sunna ne mutum zai shafa kunnuwa ya sabu ta ruwa saboda shafar su ko wa masul uzunaini wa tajdidu ma'i lahuma a irin wannan inda aka ga sabani tsakanin malamai waje ne da abu biyu ya shiga na farko dai lugga ta shiga saboda an ce fuska ana nufin iyaka ina kunnuwa sun shiga a cikin fuska a lugatar ko ba su shiga ba ko an ce kai iyaka ina ake nufi kunnuwa sun shiga a cikin makomin kai ko ko ba su shiga ba dangane da lugga wannan bangare ɗaya na sabanin kenan dai bangaren kuma dangane da ruwa mun ji dai hadisin da ya gabata amma an ga sabanin da ke tsakanin malamai game da ingancin hadisin kansa da cewa lab kalmar da ta zo a ƙarshe ta cewa al-uzunani min ar-ra'si annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ko sahabinsa a mudaraja ce ko ba mudaraja ba wanda kenan sabanin ya koma kan abu biyu daga cikin abu guda takwas da aka ce su sukan saboda sabani tsakanin malamai ko dama an ce gaba ɗaya sabanin da ke tsakanin malaman fiqhu makomarsa ko yaushe ɗaya ne daga cikin abu takwas baya haura ɗaya daga abu takwas ɗin nan asbabu hulfin ulama samaniya min halqira'atu atatli tadariya wal hulfu fil hadisi summa jahalu ko shakku na hadisi summa jahalu wal hulfu fi ma'anan nususi mislu summa wato summa ishtiraku lafzi aw ta'arudu bainal adillati li amrin ya'rudu walhulku fi kawajidin usuli wa adamun nassi ladal quduli to wannan ya koma waje biyu ne na farko dai akwai shi magana akan hadisin nan ya tabbata ko bai tabbata ba to kuma in bai tabbata ba to qur'ani ya kawo maganar a wanke fuska a shafa kai to shi kunne za ta yi shiga tare da fuska dangane da makomin lugga inda dai qur'ani yana magana ne da luggan larabci to asalin lugar larabci an ce wanzu kunne ya shiga ko bai shiga ba in an ce ra'asu kunne ya shiga ko bai shiga ba shi yasa wannan ya koma kan istirafin lafzi kenan cewa tare haduwa a lafazi ɗayan kuma ya koma akan al-hulfu fil hadisi ko wato saɓani akan hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba to babu abin da yazo game da tsaife ya zo a alwala. Menene kuce tsaife ya zo a alwala? Wannan muhimmin nukuda ce, saboda yanzu da yawa ba tsaife mutane suke kula da tsaife ya zo ba. Za mu ji abin da wannan hadisin yake faɗa a kai. Bayan nan ma ba hadisi ɗaya ba ne aka faɗa a wannan babu. Za mu ji abin da duk hadisan nan suke faɗa game da matsayin tsaife ya zo a alwala. Mafi yawa yanzu mutane suna sakaci, wani ya zo alwalar kawai wanke hannun yake, bai san maganar tsaife ya zo ba. Wanda in muka koma ta fuskar hadisi, za mu ji yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a tsaife ya zo. In mun komo wajen fiqhu, fahimtar malamai, za mu ga cewa daman mu a masabarmu, a masabar Imam Malik, tsaife ya zo zancen da yake mashuri shi ne cewa sun ta farilla ne. Farilla ne tsaife ya tsin hannu, tsaife ya zo kafa, shi ne aka ce iyakarsa mustahabi, mustahabi ne ba farilla ba. To saboda kada a ce a tsaife ya zo ya zama tsaife na kafa, ya zama tsaife sun ya wahala. Shi ko duk abin da yake akwai wahala a ciki addini sau da yawa kauce masa yake, wa maja'ala alaikum fiddini min haraj. Shi ya sa za mu gani a nan an yi magana ne a kan tsaife ya zo. Dangane da shi hadisi, za mu ga tsaife ya zo kamar umumin sa'ad, itlaƙin sa'ad, inda yake ma ba itlaƙi ba, an ayyana cewa da hannun da kafa ne duk a tsaife. Shi ya sa yana da kyau kenan a kula da tsaife ya zo wajen alwala, da na hannun wanda daman ko a masabar wajibi zancen da ya karshuri, da na kafa duk da cewa mustahabi ne. Saboda hadisi da za mu ji ya kawo magana cewa lalle mai alwala ya tsaife ya kunsa na hannu da na kafa. To ya karɓo daga wato mahaifinsa shi ne Laqit ibn Sabirata, wanda ya sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Laqit ibn Sabirata ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kai alwala to ka tsaife yatsunka. A nan dai an kawo hadisin, yanda hadisin ya zo da itlaƙi ne. Shi ya sa yadda za mu ji malamai da yawa sun taɓa kan cewa lalle a tsaife yatsun gaba ɗaya da na hannun da na kafa. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babu maganar tsaife yatsu a yayin alwala daga Abdullahi ibn Abbas da Mustawridi, shi ne Mustawridi ibn Shaddad al-Fihiri wanda yake daga Banu Fihirim. Haka nan akwai hadisin da aka karɓo a wannan babin ne daga Abu Ayyub al-Ansari. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imam Ahmad ya ruwaito shi, Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah duk sun ruwaito shi, haka nan Hakim ya ruwaito shi, haka nan Baihaqi duk sun ruwaito wannan hadisi. Ana aiki bisa haka gurin malamai. Ba cewa wato irin wannan kuma maganar ta Tirmidhi tana da muhimmanci a tsaya a gane ta. Tirmidhin nan malami ne babba na hadisi, manyan masana hadisi sun shaida masa da cewa gwani ne, don cewa yadda wannan littafin nasa sai da ya kai wajen manyan malaman Hijaz da Khurasana gaba ɗaya suka amince da shi. Kuma shi da bakin sa yake cewa wanda ya ajiye littafin nasa, littafin nan nasa a gida kamar ya ajiye Annabi ne yana magana, saboda magana Annabi ce. To amma za a ga iya kawo hadisi yakan yi magana cewa malamai sun yi aiki da shi, ko cewa ga wasu malaman da suka yi aiki da shi, ga wasu malaman da ga fahimtar su. Don a gane kada kai daga baya ka zo ka samu hadisi dukkan rubi, kada zo ka samu hadisi dukkan rubi ka ce kai kowa ma duk wani malami na duniya ka fi karfinsa, ba ga hadisi ka samu ba. Saboda ta yi duk sanin da kai na hadisin shi malamin ya fi ka sani. Shi ya sa idan ka san wani abu, ta yi wani abu ba ka sani ba, ta yi hadisin da ka sani akwai wasu hadisan da suka yi mu'arara da shi, ta yi akwai wani dalili wanda yake ya yi mu'arara da shi. wanda kai baka san ya za ka bi ta daidaita tsakanin dalilan guda biyu ba. To su malamai ko sun sani sun kare rayuwarsu ne a kan wannan, shi ya sa kan daga baya ka zo ka rubu cewa yau ai gashi ka samu hadisi menene ba wani malami kai ba kowane malami na ga zancen annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ma malaman da samun zancen annabi ne sallallahu alaihi wasallam suka zamo malama, shi ya sa kuma ta yi a hadisin sun fika sani cewa ta yi kai hadisin ma da za a ce ka kawo dubu ko dubu biyu ko dubu uku da ka ba iyawa za ka yi ba. Su ko wasu sun haddace dubu ɗari, wasu dubu ɗari biyu, wasu dubu ɗari uku. Abdullahi ya ce cewa shi ya kara hadisin wajen dubu mai tsar, ya ce amma hadisin sai suka dinga rikitar da shi, sai wannan hadisi ne zo ga yanda ya zo, wannan kuma ya zo ga yanda ya zo, shi kuma ba gwadewa ya yi ba a sannan a fito. Yace sai da Allah ya haɗa shi da su Imam Malik da su Laysu bin Sa'id, su ne suka ringa nuna masa cewa ai waɗannan hadisan da kake ganin kamar sun yi karo ga hanyar da za ka bi ka gwada su duka, sai ka gane da wanne za ka ɗauka, wanne za ka ɗauka, wanne za ka jaje. Sannan da yace sai Allah ya sa ya samu mutu ya gane da hadisi, amma da ce duk wahala yace ya yi ta sha, shi ya sa a gane irin wannan. Ba wai malaman nan sun kawo reni ne a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam, sun san abinda kai da kake tuntawo cewa ka san hadisi ba ka sani ba, kun san abinda kai ba ka sani ba. Fa kullil man yaddai ilman wa ma'rifatan arabta shay'an wa ghabat anka ashiyahu, yana duk wani wanda zai zo yana tuntawo shi kaza da kaza sai dai ya rena na baya. To ka faɗa masa ka san wani abu hakika ba cewa akai baka sani ba, amma abin da baka sani ba ya fi wanda ka sanin yawa. Su wa'yancan sun san wanda ka sanin, sun san wanda baka sanin ba, shi ya sa a gane irin wani. Kuma a gane idan ma Allah ya ba ya nuna ma hadisi, ya hore ma wani ilimi na hadisi, dan ka ce za ka yi aiki da hadisin naka, an ji an yadda din ma ka kai matsayin kai aikin haka, to amma ai ba haƙƙinka ba ne ka ce za ka kullo da wata hanya wadda kawai za ka yi ta ikirari ga malaman baya, ko ka rinka nuna wa mutane cewa su raina, ba haka tsarin addini yake ba. Malaman da suka gabata akan samu bambancin fahimta tsakaninsu tare da cewa wakacinsu ɗaya, sun haɗa zamani da juna, sun karɓi ilimi a wajen juna, amma kuma tare da haka suna girmama junansu. Imam Shafi'i Allah ya dagare shi malami ne wanda duk duniya an shaida cewa malami, amma shi da kansa akwai sanda ya salla asuba a Bagadada a inda kabarin Abu Hanifa yake, sai ya ce malamin nan ya ce ba al-qanutu a sallar asuba, shi a wajensa al-qanutu a wutiri ake yi kawai, amma ni fahimta ta shi ne a al-qanutu a asuba din sunna ce. Kowa ya sa masabar Imam Shafi'i, wanda duk ya karanta masabar Imam Shafi'i ya san masabar Imam Shafi'i ta kowace masaba ma da masabobin guda hudu ba da karfi ga yin al-qanutu a sallar asuba, domin a wajen sunna ce karfa in ka manta da kai al-qanutu ba sai kai sujjada kabi. Mu a masaban mu zancen da ya kira ni ne mustahabi ne, in kai alƙanutu an kai sujjada kabli ma dan ka manta ba kai alƙanutu ba sallar ka sai ta ɓaci, dan in kai kabli dan bani mustahabi sallar ɓaci za ta. Amma dan Shafi'awa cewa sai ana neman ka fito da sujjada kabli din ba kai ba, amma a Imam Shafi'i sanda ya sallar asuba da masallaci Abu Hanifa sai ya ce to ai din da gane a kusa da malam ya ce ba a yi alƙanutun ba ni ma ba zan ba, sai ya zama a wannan sallar asuba din ya bar alƙanutu saboda girmamawa ga Abu Hanifa. Shi ya sa so da yawa ma lokacin don su nuna ladabi ga magabata su tabbai ijtihadin nasu, da ake cewa shi mujtahidi bai da damar ya ta galili ba ko ina ba ne, akwai inda yake iya takalidin sai su mai masa daidai kamar irin wannan, amma akwai inda ake cewa to in mustahidi ne ma ba dama ya takalidi don ko ijtihadin sa ne ya sauya, to dole ya bar abinda fahimta sa su take kai a da ya dawo sabon fahimtar ta. Wa in tazawwaja mu'min mustahidu duna waliyi zaujatin ya atakidu zawatu zaka summa ba'da muddati tagayyara istihaduhu lil hurmati fa innaha tahrumu fil mustaqbali alayhi fil asli wal muawwal. Idan mutum wanda yake mustahidi ne ya auri mace ba tare da waliyinta ba, don ijtihadinsa ya nuna masa cewa auren mace ba wata ya inganta ko da ba wali, yadda daman wasu malaman mustahidai kamar Abu Hanifa akan haka yake, ya daukan cewa waliyi ba sharadi ne aure ba, ba rukuni ne aure ba, ba sharadi ne ba. To idan zaman mustahidin shi ma ijtihadinsa ya zo haka, amma kuma daga baya ya auri macen ba wali, yana ganin haka halal ne, amma daga baya sai Allah ya sa da yake malami din iliminsa abin nema ne ya zama kullum ƙara ilimin yake, sai Allah ya sa daga baya kuma ijtihadin nasa ya sauya, ya gano cewa kai auren nan a auri mace ba waliyinta ya zama ba haramun ne. To wajibi ne akan sa ya rabu da wannan mata nan take, ehin a zancen da ya fi inganci. Akwai wasu malaman da suka ce a'a ya kyale ya zauna da ita ya takalidi da Abu Hanifa, duk da cewa shi mutahidi ne, to amma ya kyale ijtihadin nasa ya fi ya rabu da matar da ƴan mutane alhali ta yi ita zaman da ta yi da shi, sansa ya shiga zuciyarsa. Ya shiga zuciyarta ko Allah ya sa akwai zuriya tsakaninsu, inda in sun rabu ta yi ladabin ko tarbiyyar da yaran za su samu bai kai in suna tare ba. Shi ya sa kyale ijtihadin nasa, inda za a ga Suyuti ma dai ya kawo wannan matsalar a kafin zaɓe, sai dai Abdullahi Alawi ya kawo ta a Marakis Sokoto. Da kuma ko da wanda suka ce ɗin yi aiki da ijtihadin nasa suka ce sabu. Suka ce amma idan alkali ne ya yi hukunci da cewa matarsa ce, to ko da ijtihadinsa ya sauya zuwa cewa ba matarsa ba ce, tana nan a matar tasa, sai dai in ya ce ya sake ta, ba ya yi aiki da ijtihadin nasa ba. Tunda ijtihadin mujtahidi ba ya tada hukuncin alkali, in dai ba hukuncin alkalin ya saba da rashin Qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko kiyasi dalili ba. Shi yasa ya kamata a gane wannan muhimmin abu ne. Idan kai kana gani matsala, ai kana da hadisi wanda yake nuna ma dan mutum ya je sallar juma'a ya tarar liman yana hutuba ana neman sa nafila, shikenan wannan matsala ce wanda take akwai tsakani tsakanin mutane, dan ka ce za ka bi da ladabi ba za mu ce za mu yi ma ikirari akai ba, domin ta yi ka kai mazan ijtihadin ko da yake da yawa masu da'awar wannan ma ba su da alamun haka, don akwai wasu masu da'awar sanin hadisin, amma duk abin da aka faɗa na sharaɗin sanin hadisin yadda ya dace ba su da shi. Za ka samu mutum na hawan da ke cikin alfiya wanda bai sani ba, balle ruga kamus wannan kada ko masa abu da yawa kamus na Fairuz Abadi zai zama abu da yawa bai sani ba, balle ka dauko masa irin sunan Haif ta Ibn al-Asir wanda da mai ita an yi ta ne musamman dan malaman hadisi, malamin hadisi ne ya yi dan tafsirin lukoge wanda suke garibai a cikin hadisi, sai daga duk irin wannan bai sani ba amma kuma yana da awar sanin hadisi. To amma mutum al-mar'u faqihu nafsi, mutum ya fi kowa sanin kansa, namanin ya ce ya sani shi ga yadda yake, shikenan ba za mu yi masa itirari ba, amma abin da ba za mu yadda ba shi ne ya ce ya samu kafa ta zagin malaman da suka gabata, ba haka ilimi yake ba. A gyara ilimi wanda suka ce din kada a yi suna da nasu madogara. Akwai malamai da yawa tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da na baya da suka ce ayar ƙarshen suratul a'rafi ta sauka ne akan hutubar juma'a, wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. To ana karatu ana karanta hutuba wanda a cikin ta akan sa qur'ani ayoyin qur'ani, to Allah ku tsaya ku saurara. Da mun sallar juma'a ya ce akai sai da hutuba ma take inganta, to menene amfanin ka je sallar juma'a? An shar'anta ta ne dan ka je ka ji me musulmi suka fuskanta, hutuban nan ana yin ta ne a kawo me musulmi suka fuskanta a wannan lokacin, ba wai ana yin ta taje da dawo da tagomi da tajibi duk daya ba wannan wani nakasu ne ake samu a tafiyan mu yi asalin hutba ne babban abin nufi daga gare ta ko yaushe a kawo me ake ciki me aka fuskanta menene warwarewa ga nuna wa mutane shi yasa wani cikakken nuni ne ga abin da aka fuskanta ya zani to kaje kuma ta tsaya nafila an faɗi muhimman abubuwa to me ma'ana zuwan naka kuma sallar juma'a me ma'ana zuwan naka sallar juma'a akwai kuma hadisin da ya nuna din kada a tashi ai nafilar inda ana yin hutuba wanda shine su malikawa suka dogara da shi ga wannan dalili wanda yake na hankali shi yasa ba kafa bace dan kai kana ganin a'a ai ga hadisin da yace a tashi ai nafilar ko da liman yana hudu ba ka ce ka samu kafa kaka zagi wanda su fahimta su ba haka ta nuna ba ai ladabi irin wanda magabata suka yi a gaban junan su Shafi'awa da suka tafkan cewa a tashi ai sun san kaulin nan na Imam Malik ka ce fahimtar su ba haka ta nuna musu ba amma ba bakar magana suka faɗa masa ba ko almajiransa ce girmama Shafi'i ya dade a Misra ma baya yadda a taba Imam Malik in ka ce za ka yi Imam Malik magana raddi yake almajiransa ba ni ba gwale ta tafanta suka yi na raddi akan Imam Malik Shafi'i